Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, Grace Alheri Abdu tare da Ladan Ibrahim Arewa muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Juma'a 14 ga watan Afrilu, ranar da aka cika shekaru 3 da sace ƴan matan sakandaren Chibok. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Kasar Rasha ta ce sanin halin da dangantaka tsakaninta da Amurka a halin yanzu abu ne mawuyaci. Jirgin yakin Amurka ya jefa wa kungiyar ISIS wani bom mai nauyin kilogram 10,000 da ake wa lakabi da uwar babamai. Yanzu haka an tura sojojin Amurka da dama domin su horar da sojojin Somalia domin yaki da 'yan ta'adda a kasar.
Kanin labaran kenan, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da rubutaccen jawabi dangane da cika shekaru 3 da sace ƴan matan sakandaren Chibok.
Cikin jawabin da yake yana nuna cewa an samu ci gaba wannan yaki da ta'addanci da ake. Banda wannan akwai kasashe da suke taimakawa wajen samun a tattauna tsakanin wasu da suke wakiltar gwamnati da kuma su wa'annan kungiyoyi da suke rike da wa'annan ƴan mata ba ma su ba har wasu ƴan Najeriya da su ma aka kwace su ana rike da su ba tare da sarransu ba.
Muna kuma da rahoto kan shirin gwamnatin tarayya na magance matsalolin ƴan gudun hijira a Najeriya. Jummai Ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu aure assalamu alaikum. Fadon gwamnatin kasar Rasha ta ce yanzu kan an yi saurin neman sanin ko dangantaka tsakaninta da Amurka za ta daidaita nan da ba da jimawa ba. Bayan an kwashe sawa'i da dama ana tattaunawa tsakanin shugaba Vladimir Putin da ministan harkokin wajen kasar Sergey Lavrov da ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a ranar Laraba ta gabata. Mai magana da yawun shugaba Putin Dmitry Peskov ya faɗa jiya Alhamis cewa kalaman da Rasha ta amfani da su wajen tattaunawar kalamai ne masu ma'ana da sahihanci. Ya ce bayanan da na Rasha sun nuna bukatar kasashen biyu masu ƙarfin nukiliya a duniya su sake duba bukatar samar da fahimtar juna a tsakaninsu. Peskov ya ci gaba da cewa shugaba Putin ya yi amfani da ganawar domin faɗawa Amurka abin da ya sa suka kasa cin matsaya tsakaninsu, wanda har hakan ya safi dangantakar da ke tsakaninsu, musamman akan harin nan na makami mai guba da aka kai a Siriya, abin da shugaba Trump ya ba da umarnin ɗaukar matakin martani ga Siriya. Ko a ranar Laraba ta shuɗe, sai da shugaba Trump ya jaddada cewa ba shakka dangantaka tsakanin Amurka da Rasha ta yi rauni, abin da Tillerson ya jaddada a taron manema labarai bayan ya gama ganawa da shugaba Putin da Lavrov ɗin. Tillerson ya ce yanzu haka ba wani sauran yarda da juna tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai kuma a jiya ne shugaba Trump a shafinsa na Twitter yake nanata cewa yana tabbacin cewa abubuwa za su daidaita tsakanin Amurka da Rasha a lokacin da kowace ta natsu, lokacin za a samu kyakkyawan fahimtar juna mai ɗorewa. Shi ma Putin ya faɗa a cikin wata hira a ranar Laraba a gidan talabijin na ƙasar ta Rasha cewa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ya sukurkuce ne tun lokacin da Trump ya kama rigar mulki a cikin watanni 3.
Jirgin yakin Amurka ya jefa wani bom mai girman gaske wanda ke da nauyin kilogram 10,000 da ake wa lakabi da uwar babamai, wanda ya nitse har ƙarƙashin ƙasa inda 'yan ƙungiyar IS suke a arewa maso gabashin ƙasa Afghanistan jiya Alhamis. Sai dai abin da ba a sani ba kawo yanzu shine irin illar da wannan bom ɗin ya yi ko kuma zai iya yi a yankin na gunduma Nangarhar. Shi dai wannan bom ɗin da aka samar da shi sama da shekaru 10 ba a taɓa amfani da shi ba, in ji mai magana da yawun gwamnan Nangarhar Ataullah Kalyani. Ya shaida wa wannan gidan rediyon cewa ba wanda ya yi bayanin dalilin wannan shirin harba bom ɗin. Sai dai daga nan birnin Washington shugaba Donald Trump ya faɗa cewa harin da aka kai IS a da saninsa da kuma umarninsa. Sai dai ya kauce wa tambayar da aka yi masa cewa menene manufar yin hakan. Amma ana hasashen cewa kila wannan hannunka mai sanda ne ake wa Koriya ta Arewa da take cewa tana da niyyar sake gwajin wani makaminta na nukiliya nan ba da jimawa ba. Trump ya ce oho, ban san ko hakan ya aike da wani sako ga Koriya ta Arewa ko a'a. A gare ni babu bambanci idan hakan ta kasance ko kuma akasi. Trump yana wannan kalamin ne jiya Alhamis a ilin da yake magana da manema labarai a fadar White House. Yace ba shakka Koriya ta Arewa matsala ce kuma za a shawo kan wannan matsalar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Yanzu haka an tura sojojin Amurka da dama domin su horar da sojojin Somalia domin yaƙi da ƴan ta'adda a ƙasar, inji wani jami'in gwamnatin Amurka salin da yake tattaunawa da Murya Amurka. Isowar sojojin a ƙasar ta Somalia shi ne karo na farko da sojojin Amurka suka sauka Somalia, baya ga wata 'yar tawagar sojojin da suka taɓa zuwa ƙasar ta Somalia domin aikin daƙile ayyukan ta'addanci a cikin shekarar 1994, lokacin da Amurka ta canye sojojinta daga cikin sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya masu aiki a ƙasar da yaƙi da daidaita shekaru biyar bayan kashewar sojojin Amurka su 18 da aka yi a wata fafatawa da aka yi a filin daga da 'yan tawayen ƙasar ta Somalia. Sojojin Amurka masu kula da ɓangaren Afirka za su samar da haɗin kai da sauran ayyukan bunƙasa tsaro da taimakawa sojojin Somalia a ƙasar, in ji mai magana da yawan sojojin Amurka mai kula da ɓangaren Afirka Pat Barnes salin da yake magana da Murya Amurka jiya Alhamis. Wannan dai wani yunkuri ne da Amurka take yi domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya. Wani jami'in na sojan Amurka ya ce wannan horaswa za a taimakawa sojojin Somalia da dabarun yaƙi da sanin makaman aiki ta yadda za su iya fafatakar ƙungiyar Al-Shabab a cikin ƙasa. Yanzu haka dai tun ranar 2 ga wata ne sojojin Amurka da ke wato rundunar ta 101 da ke Kentucky ta isa Mogadishu, babban birnin ƙasar, sakamakon roƙon gwamnatin ƙasar ta Somalia. Jami'in sojan Amurka ne ya shaida wa Murya Amurka wannan batu.
Mahukumta a ƙasar Libya sun ce wani jirgin ruwa da ke ɗauke da waƙin haure ya nitse a cikin tekun Bahar Rum jiya Alhamis, kuma ya yi dalilin mutuwar 'yan ƙasar ta Libya su 97. Mai magana da yawun sojin masu gadin bakin tekun ya ce an samu nasarar ceto mutane 23 daga cikin mutanen bayan da jirgin da suke ciki ya aiki da saƙon neman taimakon gaggawa. Ayub Gassim, mai magana da yawun sojojin da ke aiki a gabar teku, ya ce ko lokacin da suka isa wannan wuri jirgin da ke cike da 'yan gudun hijira daga Afirka ya riga ya nitse. Ya ce kaɗan daga cikin waɗanda suka rayu yawancinsu maza ne, an same su kuma suna saman ruwan sakamakon wani abu da suka kama suka riƙe, amma duk sauransu sun mutu. Libya dai ne wurin da baƙin haure ke bi domin zuwa Turai daga ƙasashen Afirka. Su kuma masu aikin fito nan ne suke kwasan dubban matafiyan cikin rubabben jirage domin gita tekun Bahar Rum. Wannan dai ya faru ne jiya Alhamis, ba kuma ba shi ne karan farko ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yau aka cika shekaru 3 da kungiyar Boko Haram ta sace 'yan mata 277 a makarantar sakandaren Chibok ta jihar Borno, Najeriya, kuma har yanzu babu tabbacin inda guda 199 suke. Ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya hada mana.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara nanata alwashin gwamnatinsa na cewar tana ɗaukar duk matakan da ya kamata da na sulhu da na ƙarfin bindiga domin tabbatar da cewa an sako 'yan mata na Chibok da duk waɗansu 'yan Najeriya da ke hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram, waɗanda ya ce gwamnatinsa ta yi nasarar karya lagonsu kuma ta hana su mamaye kowane ɓangare na Najeriya a daidai lokacin da ake cika shekara 3 tun bayan da aka sace 'yan mata na Chibok. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya yi wani bayani rubutacce ga 'yan Najeriya wanda yake cewar gwamnati tana nan tana bin sawu da kuma ɗaukar matakan da ya kamata domin a samu nasarar alƙawarin da aka yi a lokacin da gwamnatinsa ta hau mulki. Malam Garba Shehu, kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya kuma min ƙarin haske dangane da abubuwan da bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa 'yan Najeriya dangane da 'yan matan Chibok da kuma ayyukan ta'addancin da ƙungiyar Boko Haram take yi a arewa maso gabacin Najeriya da irin kuma nasarorin da Najeriya ta samu a wurin yaƙi da su.
Da cikin jawabin da yake yana nuna cewa an samu ci gaba wannan yaƙi da ta'addanci da ake kasancewa kusan kashi 100% na duk yankunan da suke ƙarƙashin Boko Haram an kakkaɓe su, masharar fage ake yi kamar yadda sojoji suka ce. Banda wannan akwai kasashe da suke taimakawa wajen wato samun a tattauna tsakanin wasu da suke wakiltar gwamnati da kuma su wa'annan ƴan kungiyoyi da suke rike da wa'annan ƴan mata ba ma su ba har wasu ƴan Najeriya da su ma aka kwace su ana rike da su ba tare da sarra su ba. Shugaban Muhammadu Buhari yayi fata ya kuma sare cewa za a samu wani gagarumin ci gaba a ƙara samu sako da yawa daga cikin wa'annan da aka rike kafin ma wannan rana ta zo. Abin bai yiwu ba, amma fatan mu shine in aka yi hakuri tunda irin wannan tattaunawa ko a ina a duniya ba ma a Najeriya ba tana da sarƙaƙiya, tana da wahala, tana da tauri, sai an yi hakuri kuma muna fata cewa ba wani lokaci mai tsawo ba nan gaba za a samu ci gaba. Kokarin da ake yi mata hanyar soja ne a kwato su, mata hanyar tattaunawa ne a karɓo su.
Mallam Garba Shehu kenan, babban jami'in hudda da jama'a a ofishin shugaban ƙasar Najeriya, a tattauna da nayi da shi a Abuja a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya fitar da rubutaccen bayani ga 'yan Najeriya dangane da halin da ake ciki shekara uku bayan da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace 'yan mata nan na makarantar Chibok a arewa maso gabacin Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya.
Haka yake, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka za su gudanar da wani shirin sake tsugunar da 'yan gudun hijira da ƙungiyar Boko Haram ta shafa. Mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana haka ne yayin ƙaddamar da hanyoyi 107 masu nisan kilomita 169 da gwamnatin jihar Adamawa ta samar a fadar gwamnatin jihar da kuma yankuna da Boko Haram suka lalata. Ga rahoton da wakilin Musanusa Adamu ya haɗa mana.
A major concern of Mr. President is unemployment amongst young people.
Shugaban kasa ya damu matuka kan matsalar rashin aikin yi ga matasa. Ko jiya ma sai da yayi magana kan matakan da suka dace mu dauka na kirkiro da ayyukan yi cikin ɗan gajeren lokaci. Daya daga cikin irin waɗannan matakan shine na shirin Empower da ya samar wa matasa sama da 1000 ayyukan yi a jihar ku. Tare da haɗin gwiwar kungiyar Red Cross da kuma jami'ar America a Nigeria, yanzu mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo za ta kafa asusu na musamman da zai taimakawa 'yan gudun hijira sake sugunar da su da kuma sabar musu sana'o'i na dogaro da kai.
The first step will be a makerathon which will give an opportunity to internally displaced persons to become active parts of the process to provide solutions to the problems they face every day using technology.
Matakin farko shine na kafa asusu da zai baiwa 'yan gudun hijira damar aiki tare da magance matsalolin yau da kullum. Wannan zai baiwa kasar Najeriya wata kafa na aiki kafada da kungiyoyin kasashen kasa da kasa da wasu kasashen za su yi koyi da mu. Abinda gwamnati na ta baiwa fifiko shine dinke bambance-bambance da ke tsakanin al'umman jiha mai kabilu 87, inji gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Umaru Jibrilla, wanda ya ce shimfidar da ya yi kenan na sake gina jiha da ta yi fama da tashe-tashen hankula na Boko Haram.
Mu
a jihar Adamawa mun yi nasara wurin magance bambance-bambance da ke tsakanin mu. Abinda muka tasa a gaba shine raya jihar.
Ministan birnin tarayya Abuja Alhaji Muhammad Bello Musa ya ce kamata a yi gwamnatin tarayya ta yi nazarin ayyukan sake gina yankunan da Boko Haram suka lalata don maidawa gwamnatin jihar Adamawan kudaden da ta kashe daga asusu na musamman da gwamnatin tarayyar ta kafa domin gina arewa maso gabashin Najeriya.
We request for the federal government to refund to His Excellency the Governor of Adamawa all the projects that he has done in the local government areas of the northern part of this state because most of the dilapidation was created by the menace of Boko Haram.
To ko me jami'un adawa a jihar Adamawan ke fadi game da kamun ludayen gwamna Jibrilla. Malam Ibrahim Bebeto shine shugaban jam'iyyar SDP ta jihar Adamawa.
Ba wanda zai ce Bello Bello akan hanyoyi ba ya kokar kan hanyoyi kamar shirin babu kwalta da ba sa kaciyata.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Afiya ubangirma kai nake. Na Lafiya ubangirma kai nake wadege.
Lafiya ubangirma kai nake wadege.
Ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko. Kake biyan bukatu in har na zo da foko.
Aka kito har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba. Ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, yau zamu fara ne da wannan wasiƙa.
To
ta fito ne daga wajen komis Misa Kunini, Allah sa na faɗi sunan nan daidai.
To Hajiya.
Daga can jihar Taraba.
To
yace wai idan yana zaune wai sai ya ji gabansa ya fadi.
To
me yake kawo wannan?
To wannan wani lokaci akwai wani abu da ake kira da turanci anxiety attack, wani kawai domin wani abu kawai sai ga jikinka
gabanka
ya fadi haka, sai ga wani kuma wani abu kuma ko kuma wani abu kawai haka ya baka tsoro. To amma ai akwai abubuwan da ake a taimaki mutane, akwai dan irin magunguna da akan ba wanda yake rage tsananin wannan sosai, amma mu tabbatar da abin da ke kawo. Amma dan mutane kawai haka sai ga abu ko ka ga gabansu ya fadi ko kuma su firgeta kawai haka ba wani dalili.
To
amma yanzu wani likita ya bayyana masa abin da ke faru. Akwai yanzu akwai magunguna da ake ba mutane wanda ke taimakawa kware da gaske Hajiya.
Ba alama ce ta wata cuta ba?
A ba alama ne ta wata abin nan ba, amma dai je a faɗa wa likita yanda ya faɗa mana za a ƙara bincike. Amma yawanci wasu mutane suna irin wannan, aka ba su magani na taimakon su kware.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
Shi kuma Ibrahim Muhammad Sani daga can jihar Bauchi.
To
to malamin nan ya yi tambayoyi da dan dama.
To
tambayar shi ta farko yace wai shin akwai inda wai ciwon tarin TB zai iya boyewa a jikin mutum, a cikin wai kashin mutum har a kasa
ciwon me
tarin TB?
Tarin TB eh, to na ji. To
wai yana iya boyewa a cikin kashin mutum har ma ba za a iya ganowa ba?
Eh wannan na faruwa. Eh wani lokaci akwai dan su yakan tsanani ne har yanda yakan tabe kasusuwan mutum ma in ya tsanani.
To
shi yasa ake ce mutane suna shan magani su rinka sha kamar na watanni da aka ce su sha.
Shi tambayar shi akan cewa wai tarin za ta boye a jikin mutum wai ba za a gano ba, tana iya yin haka?
No, tarin ba zai boye ba haka Hajiya.
To don a faɗan shi ɗin akan wai ta boye kuma wai a cikin ƙashi shi ne.
Wanda abin da ke faki abin da bai gane abin da ake nufi ba ne, mutum na iya samun tarin nan ciwon ya tsanani ma har ya shiga ƙashin mutum.
To
eh.
To me ke sa ya shiga cikin ƙashin mutum?
Abin ne yana jikin mutum, ya daɗe yana cikin jikin ɗan Adam. To wani lokaci zai ta yaɗuwa yanda yake yaɗuwa ne a yi.
To
yawa. Duk ƙwayoyin cututtuka waɗansu na irin wannan suka daɗe a jikin mutum sukan ta yaɗuwa har su je waɗansu irin ɓarayin jikin da bai kamata su je ma ba.
To tarin TB ɗin ya shiga ƙashi ana iya maganiwa?
To in ya kai wannan matsayi, in ya kai wannan tsananin sai ikon Allah Hajiya.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
To tambayar shi ta biyu yace idan kan mutum ya feso da ƙurarraje masu ruwa.
To
kuma ya caɓe sosai, menene magani? Hakan kan faru?
Akwai waɗansu mutane da ƙuraje kan fitowa, sannan in dai waɗansu ƙwayar kamar ƙwayar cututtuka suka shiga kamar bacteria wanda ake cewa da turanci ƙwayar cuta ta shiga, to zai ta caɓe ta rinƙa ruwa. To wannan ya faru, to ya kamata ya je wani likita, dole a wanke wurin sannan a rinƙa ba shi maganin da zai warkar da shi. Domin wannan ya soma ruwa ɗin nan, to akwai ƙwayar cuta da ya shiga wannan ƙurajen ƙurjin da ya kawo yasa yake ruwa ɗin, dole a je wurin likita.
Don aka je dai za a iya ba da
magunguna. Akwai magunguna da ake ba wanda za su warkar da shi, amma za a ba shi waɗansu magunguna zai sha da baki da wanda kuma zai rinka wanke waɗannan ƙurajen.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
To ga wata tambaya kodai yake shi wannan ƙurarrajen a fuska ya ce.
To
ta fito ne daga wajen Sajan Nasiru Ringim.
To
a Federal Highway Patrol Abuja, Najeriya. To ina fatan har yanzu wannan mutumin yana wurin domin wasiƙun sun daɗe.
Sunan kwambiyu. So ai
shi kuma yace wai me yasa ƙurarraje suke fitowa a fuskar mutum idan yayi gyaran fuska?
To akwai abubuwa da ke faruwa. Na farko, wani lokaci in kai gyaran fuska ya danganta waɗansu mutane yanda razor ko wani abin da akai amfani da shi bai dace da fatar jikinka ba. Wani lokaci gashin da ke fitowa yakan kamar ya lauye ya tankwasa sai shiga cikin fatar jikin wanda sai sa kuraje. Waɗannan na faru. Akwai waɗansu maza wanda sai aski ma akwai wani lokaci za a kuraje sun fito kawai.
Akwai abin yi to.
To akwai irin wani irin mai da ake amfani da shi wanda ake sawa inda kai askin da kai askin sai ka sa man to wannan yakan rage tsananin wannan waɗannan kurajen. Wani lokaci akwai waɗansu abubuwan da ake amfani da su na aski waɗanda ba su dace da jikin mutum ba, inda ba su dace da jikin mutum ba sukan kawo waɗannan kurajen duk waɗannan sai an bincike su.
To a takaice dai mutum ya ga haka kawai ya daina askin ko ko ya je ya ga likita?
Inda in ka je aka maka askin ne da farko ga wanda ya faru sai ka canza mai askin ko kuma inda ya ci gaba haka ka je wani likita a duba.
To idan kuma wanda yake yi ma kanshi aski da kanshi ne fa?
Wanda yake ma kanshi aski da kansa in domin ya canza reza ne ko kuma kawai abin ya fara haka ya kamata wajen likita ya bayyana masa.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To malamin ya sake wata tambaya.
To.
Ban san ko canbi ba ne, wai gaskiya ne idan mutum ya sha ruwan sama yakan sa shi ya fitsari mai yawa fiye da idan ya sha ruwa irin na famfo?
A wannan ruwa wani bambancin tsakanin ruwan sama da ruwan famfo.
To shi yasa na ce shamfi ne.
Shamfi ne hajiya.
To shi kuma Malam Usman Haruna Wase shi kuma daga can Abuja ne.
To.
Shi kuma likita yana so ne ce wai me ke kawo ciwon ido ne? Domin wai so da yawa baya iya yin karatu sai ya rika jin idanuwansa suna masa kaikayi da zaran kuma ya sosa sai ya canja ya zama ja.
To akwai abubuwa da ke faruwa na idan dan Adam. Na farko wani lokaci domin canza na yanayi to inda wani abu ya shiga idon ko ma ba domin ma canza yanayi in canza yanayi ya canza domin abubuwan da ke cikin iska sukan sa a cikin idon dan Adam ya rinka waɗansu amma ba kowa ba ido ya rusa makaikayi. Waɗansu kuma wani abu ne ya shiga ido ya sai ya kaikayi kuma akwai wani lokaci in maka so manyanta to ruwan da ke fitowa da ido kamar hawaye da sauransu ba shi da yawa to zai ga wani lokaci idon na kaikayi haka ko wani lokaci kaikayin wani lokaci domin rashin ruwa ne kamar wanda ke cikin idon kamar
da ke sa shi danshi-danshi?
Danshi-danshin su ba shi nan da yawa to yadda waɗannan na kawo.
To likita ka yi magana akan kaikayi shi cewa ifa baya idan ya fara karatu. Baya iya yin karatu da ya fara wasu idanuwansa su rika yin kaikayi.
To ne domin haka ne ya kamata ya je wani likita a duba shi domin idonsa wani abu na canzawa a cikin idon nasa.
To idan bai san karatu kenan ko kuma dai yana buƙatan gilashi?
Yana kila yana maimakon gilashi ko kuma a duba idon a tabbatar ba wani abu da ke faruwa a cikin idon.
To ina fatan Malam Usman yana kusa kuma ya ji wannan shawara da ka bayar zai je gun likitansa kuma kamar yadda ya rubuto wasiƙa nan ya ma likitan bayani. To shi kuma PC Idris Umar Kaltungo.
To
shi ma dai ya ce ɗan sandan Najeriya a Ifo jihar Ogun.
To.
Ina fatan ƙila har yanzu yana can wasiƙa ta daɗe ko kuma ƙila ma ya yi ritaya.
To.
To shi kuma yana so ne wai don Allah ka taimake shi. Yana son bayani ne wai akan tarin asma. Shin tarin TB ke kawo haka? A taƙaice? Ina jin tambayar tasa tarin TB ne ke sa mutum ya asma?
A'a.
To.
Waɗannan abubuwa daban ne. Tarin TB ƙwayan cuta ke kawo wannan.
To asma fa?
Asma ba ƙwayan cuta ba ne. Asma, abinda ke fara asma kin san inda muke shakan iska. Abubuwan kamar bututu ne. To, wani lokaci domin da akwai dalilai da yawa da suke sa sai matse yanda iskan bai iya shiga sosai yanda ya kamata.
To
wanda ya faru shi ne ke kawo asma. Waɗansu yara akan haife suna da irin wannan lalurar. Waɗansu kuma mutane kamar in yanayi ya canza yakan kawo wannan. Wani lokaci ko wani abu ka sha ko wani abu bai dace da jikai ba yakan kawo irin wannan shi ma. Amma yawanci mutane wanda ke faruwa waɗansu kawai bari wani ba wani dalili kawai za ga ba su iya numfashi sosai sai ga suna numfashin bai yanda
abin ya toce. Suna numfashi sama ko?
Sama haka.
Ana gado?
Indai kamar iyayen mutum na da shi mutum na iya gadansa amma yawanci kamar yara wani lokaci su so mu girma to wani lokaci abin yakan rabu da su.
To tarin TB din mutum yana iya a lokaci guda a ce yana da asma kuma yana da tarin TB?
Yana iya yiwuwa amma da wuya amma yana iya faruwa haka Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin. Amma kamar shi wannan taron azumi din akwai magungunan da ake bayarwa.
To na TV ba magani ne. Na TV bai da magani ne.
TV na shi akwai kwayan da ake bayar da mutum dole ya sha kamar na wata 6 zuwa shekara 1.
Dukan su ba su da allurar rigakafi ne ko TV na da allurar rigakafi?
TV na da allurar da ake duba mutane ai.
Na rigakafi
ko? To. Amma shi azumi ba shi da wannan.
To amma idan mutum ya kamu da tarin TB din kaman kace jinya ana bayarwa ne kila kaman na watanni 6 tilas mutum yayi ta shan maganin na har sai watanni 6
watanni 6 din ko shekara 1 koda ka ji sauki ka ci gaba da shan maganin
dan in baka sha ba banna zaka yi
in baka sha ba shi kwanta za ta bijire maganin in aka zo to in aka zo baka wani maganin ba zai aiki ba kuma in aka yada ma wani to duk inda duk kasan za ta samu wahala kenan domin kwayan cutar za ta bijire magungunan da muke da su
eh dan galibi mutane da yawa mu ana wannan kuskuren idan aka baka magani kana sha an ka ji sauki sai kai watsi da maganin
eh haka ba kyau
to to
musamman na TV domin kamar akwai wani bincike da aka ko a India ne ko waɗannan kasashen domin mutane ba shi magani ne yanda ya kamata yanzu kwayan TV nasu da wuya a warkar da ita
to
domin sai an ba magani kala ya ta canzawa kafin a yi nasara wani lokaci dole mutane sai sun sha magani kusan shekara ko fiye ma wani lokaci
a saboda haka komai dai wani irin ciwo mutum yake fama da shi idan aka ba shi magani ko da ya ji sauki ya ci gaba da sha adadin da likita ya ce
wannan kan na taimaka kwarai ko ba shi ma kadai ba duk mutane ƴan uwansa da kowa dake kusa da shi
to Allah ya sa dace
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka annan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to a gaida Jummai Ali da likita mu Dr. Muhammad Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Mahukunta a nan Amurka suna tsare da wata mata likita wadda ake zargi da yiwa wasu yara mata kaciya. Yaran da suke tsakanin shekaru 6 zuwa 8 wannan dai babban laifi ne a nan Amurka domin tun a shekarar 1996 ne aka samu da dokar hana wannan tabi'ar. Jumana Nawarga na Gawarla yar shekaru 44 da haihuwa wadda take likita a asibitin da ke Detroit a Michigan. Ana tumanta ne da aikata wannan laifin yiwa waɗannan yara kaciya tun a cikin shekarar 2005 kamar yadda ma'aikatar shari'a Amurka ta bayyana jiya Alhamis. Har yau a jiya Alhamis ne dai aka gurfanar da wannan likitan gaban alkali a Detroit inda alkali ya ba da umarnin a tsare ta a gidan yara har zuwa ranar Litinin mai zuwa har sai an saurari wata tuhuma ta daban kuma da ake mata wadda ta hada da aikata yiwa wasu yara biyu daban yan shekaru 8-8 a cikin watan Fabrairu wannan abin. Wasu jami'an gwamnati sun bayyana wannan abu da abin bakin ciki da damuwa kuma za a hukunta za su tabbatar an dauki duk matakin da ya kamata a dauka tare da ganin ba a sake wa wani yaro ko kuma ya fuskanci irin wannan abu ba sai da likitan bata amsa wannan laifi ba ita dai idan aka tabbatar da wannan laifi likitan tana iya fuskantar hukuncin tara hadi da zaman gidan yari har na tsawon shekaru 5 kuma wannan zai zama ita ce mutum ta farko da aka yanke wa hukunci tun lokacin da aka samar da wannan dokar a shekara 1996. Fadar gwamnatin kasar Rasha ta ce yanzu kam an yi saurin neman sanin ko dangantaka tsakanta da Amurka za a daidaita nan ba da jimawa ba bayan an kwashe sa'o'i da dama ana tattaunawa tsakanin shugaba Vladimir Putin da ministan harkokin waje Sergey Lavrov da ministan harkokin waje Amurka Rex Tillerson a ranar Laraban da ta gabata. Jirgin yakin Amurka ya jefa wani bom mai girman gaske wanda ke da nauyin kilogram 10,000 da ake wa lakabi da uwar bombai wanda ya nitse karkashin kasa inda ƴan kungiyar ISIS suke a arewa maso gabashin kasar Afghanistan jiya Alhamis. Sai dai abinda ba a sani ba kawo yanzu shine irin illan da wannan bom din yayi ko kuma zai iya yi a yankin na gundumar Nangarhar. Shi dai wannan bom din da aka samar da shi sama da shekaru 10 ba taba amfani da shi ba.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya nan da sa'a 1:30 zamu sake shigowa da shirinmu na hatsi inda Maryam Dauda za ta shiga gabatar da shirin kallabi kafin mai nisa ga wato ina godiya ga sauran abokan aiki na Malam Sidi, shi kuma Ladan Ibrahim Ayawa da kuma Malam John Alheri. Ki muku fata alheri.